Manunia.
Kadan da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka wasu masana da mafasabi a Afirka sun fara tilawa.
To ina ga nasara da ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke cino kuma su suka zaben makansu abin da ya dace wa da su.
Kun ga zabi gaskiya ne bai bani mamaki ba amma ko ya kira ba shi ne da su a zaba ba.
Shekara hudu kaman wanke yani Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara.
To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Aibish Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya ta adawa.
Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47 ke bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar Amurka.
Game da tsarin tsatsa ne samun tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfarawan ne yake cewa.
Saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye. Kawai su fito su fara harbe-harbe amma kuma mun tashi haika don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala.
Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin shirin na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasawa talakawa shiri na 194 cikin jerin shirin manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa mai yiwa kuma yawan masoyan ya sa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban kasar Amurka da suke ganin akwai wasu abubuwan dubawa masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su ma Malam Abdulrahman Al-Qasim na Jamhuriyar Niger na ganin sakamakon zaben Amurka ya bayyana tsantsar zabi ne kawai na Amurkawa.
To ina ga nasara da ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abin da ya dace wa da su kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben makansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da take su.
A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali akan su fiye da saura
ganin abin da ya can baya bisa magana samu da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka ƙara bashi yarda idan ma ana iya cewa kawai dora ne zai daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya
akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump
to ai ba shugaba bane na Afirka shugaba ne na Amurka Amurka suka zabi shugaban da ke jagorance su kuma kowace ƙasa in ta zabi banta yayi mata aiki ta ga mai aiki bayuwa ku zabi shugaban ku kuma ya mota kasa aiki
shi kuwa dan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa
abin da aka yi daga America yanzu da muke magana Donald Trump shine shugaba mai jiran gado na'am amma kamin ayi zabin gaskiya lokacin da ake yakin neman zabe ya nuna nashi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zabe shi dai daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga America kuma tattalin arzikin su ta zo kasa mai nuna cewa kaman bakin haure da ke shigowa cikin wannan kasa zai hana su wayanda ke can kuma basu da takarda zai tsoro kayan su ne zuwa gidajen su to gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kina shi da cewa kaman bakin haure da ke can irin kudin da suke aikowa daga gida yana taimakon iyali su kware da gaske sannan kuma yana taimakon kasashen su sannan Afirka gaba daya to inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba amma cin zabin da yayi gaskiya ba wai kaman ya bani mamaki bane saboda akwai wani sabubuwa ne da dama da mutanen America suna son su kude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da ya magana kuma ya samu wayan bayan ra'ayin su wurin zabin da aka yi sai sabon zabi gaskiya ni bai bani mamaki ba amma kore kira ba shi ne da su a zaba ba
sai dai ita tsohuwar commissioner kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASN a tarayyar Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa
gaskiya ni a matsayina na mace Kamala tayi rawgani kuma akalla ko ba komi ni na ji daɗi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban kasa abinda ba a taba samu ba a kasa Amurka ko da ta faɗi wannan zaben wannan ba zai samu rauni a gwiwa ba ai an ce dan ka faɗi in baka tashi ba shine faduwa amma ka fadi ka tashi ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali za a kai wajen ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan rashin nasara amma na tabbatar su kansu ɗan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin Amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har sai da Trump din ma da yake to saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai taro mai sisi ba ai sai wanda ya damu da kai zai baka shekara hudu kaman walƙiyani Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara
shugaban gidan tarihi Nasir Dauna wato Arrow House Dr. Shaibu Shehu Aliyu cewa yake sakamakon zaben Amurkan babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tuntun da dadewa
wannan zaben kasar Amerika za a kalle shi ta fuskar guda biyu abun mamaki yadda zaben Donald Trump ya ci wannan zabe da ƙoƙari mafi rinjaye ya ce ma da ainihin zaben da aka zabe shi na 2016 na fuskar biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na kasar Amerika da kuma bidiyo akan ainihin da abuwa shi guda kasar Amerika zai gane cewa zai wahalar gaske in Amerika su zabe kamar Harris da shugaban su musamman tun da take zaben ma Hillary Clinton ita ma tun tsohon shugaban kasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zabi mace wanda take da ruwa biyu mutane dai wasu a rancen cewa a'a kamar yace ita tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane dai sun kasa gane wato kasar Amerika kasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zabi a kasar Amerika sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaben yanzu Trump zabi a kasar Amerika karo na biyu a matsayin shugaban kasar Amerika na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar Amerika musamman abin da ya shafi a harkan kasashen waje da kuma dangantakar kasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za a faɗo da ainihin tsarin kasar Amerika wanda yake ainihin shi ma barazanar dukushewa
game da maganar matsalar tsaro a Najeriya kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfarawa ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin Arewa
kusance sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsaloli a hanyar Gusau zuwa Funtua ballantana ma wajejen safe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona da makamantansu kuma ana daukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda suka yi shine su to kan hanya su mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalan muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin yan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba suna yi mu ma muna yi na je Abuja mun zauna da ni da gwamnan Katsina da shi minista da ma shi NSA wato Alhaji Nuhu Rubadu mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya wanda mun tattauna kuma ya alƙawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haƙƙin su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyar su
iyaka batutuwan da za mu yi bajiya muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu ƙasƙautawa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 939 ne su yi sallamar ta cikin kudurin da suke ta faman ƙanƙamewa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdallah Bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.